إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Abu Huraira, wanda yake wannan gari mai albarka na Arlit a wannan rana ta Alhamis, wacce ta daidai da ranar 20 ga watan Rajab, hijira 1445, wanda ya daidai da ranar 1 ga watan 2024 miladiya. Don ci gaba da karatunmu na waiwaye wanda muke gabatarwa a kowace ranar Litinin da Alhamis, wanda yau Alhamis muna karatu cikin littattafai na aqida. Littafin da muke karatu a halin yanzu shine Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabil Ar-Rashad wal-Lafar Ash-Sheikh Al-Allama Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Qudama Al-Maqdisi alayhi rahmatullah, wanda wannan shine zai zama majalisi na 10 a cikin jerin karatutukanmu na wannan littafi. Muna kan gabar da malam yake ambato mana wato dalilai da suka zo wanda suke tabbatar da siffofin Ubangiji, as-sifatul fi'liya. A gaba ta ƙarshe da muka tsaya mun ji inda malam ya ambato mana wasu hadisai wanda suke magana akan as-sifatul fi'liya, siffofi na aiki, wanda aka samu wasu suna kore irin waɗannan siffofin ko suna tawilinsu ko suna tafwidinsu. Irin hadisin manzon Allah da yace yanzu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullu lailatin ila sama'id dunya, ubangijinmu yana saukowa kowace dare zuwa sama ta duniya. Da fadin sa ya'jibu rabbuka min ash-shabbi laysa lahu sabwa, wannan mai magana akan sa Allah yana mamaki zuwa ga saurayin da ba ya da wato sha'awa da karkata zuwa ga son zuciya da sha'awa irin na samari, irin na kuciya. Aka sifata Allah da sifata mamaki, wancan kuma aka sifata shi da sifata saukowa. Da fadin sa yadhaku Allahu ila rajulaini qatala ahaduhuma al-akhara thumma yadkhulani al-janna, Allah yana mamaki, Allah yana dariya zuwa ga mutum biyu waɗanda ɗayan su ya kashe ɗayan, sannan kuma duka biyun za su shiga aljanna. Da yake cewa to fa haza, ire-iren waɗannan hadisan da ayoyi da muka wuce a baya, wa ma ashbahahu, da abin da ya kama da su, mimma sahha sanaduhu, daga irin abin da isnadin sa ya inganta, wa uddirat riwayatuhu, sannan abin nan riwayatuhu aka tabbatar da adalcin marwaitansu, to nu'minu bihi, mukan yi imani da shi, wala narudduhu, ci ba ma mayar da shi kamar yadda yan bid'a suke yi, wala nashhaduhu, kuma ba ma jayayya da shi, mu ce mu yi ja'inja da wannan abin nan, mu yi jayayya da abin da ya zo a cikin irin wa'innan nusus din, wala nata'awwaluhu bi ta'wilin yukhalifu zahirahu, sannan ba ma tawilin irin waɗannan nasoshin da tawilin da yake sabawa zahirinsu, irin tawilin da ahlut ta'wil suke yi. Wala nushabbihu bi sifat makhluqin, ko kuma abin nan haka ne, ba ma sifata shi, ba ma kamanta shi da siffofi irin na halitta, wala da simatin muhdasin, ko kuma da sifofi irin na fararrun al'abubuwa. المحدث شيء أبدا يكي فارري وند حالي تاني أبدا الله يحالي تشيشي وند دا بابو شي لقبايا أكسا مدشي تباع صفة الله دا صفوف إنو وإن ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له انت منسنشي وألا با يدوني مكمنشي ولا نظير له با يدوني تارة ليس كمثله شيء وهو سميع البصير با وني أبدا يهي كمادشي وشي الله ميجيني ميجني وكل ما يخيل في الذهن أو خاطر في البال فإن الله تعالى بخلافه يدك أبن دي خيلا مكا يزو مكا أتكن تنانينكا كوكما يدرسو يفادو مكا أتكن تنانينكا نزوتي نرسو أزوتي يركا شو الله قاين ديكي كو حكيكي فإن الله تعالى بخلافه تو الله تعالى سابان وانا أبنه duk yanda ka kwatanta Allah a cikin tunaninka ko kai tunani a zuciyarka cewa ga yanda yake to ka sani Allah sabanin wannan ne wannan shi ne abin da muka sani daga dan jin cewa Allah yana da sifa kaza yana dariya yana da sifa ta hannaye yana da sifa kar ka kwatanta da na halitta kar ka khayyala a cikin tunaninka ga yanda yake ko ma kai hakan to Allah sabanin wannan abin da ka khayyala ne mun fahimta to ci gaba sai ya ce wa min zalika yana daga cikin wannan dalilai da suka zo suna tabbatar da sifofin Allah qauluhu ta'ala fadin Allah ta'ala ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa Allah mai rahama akan al-arshi ya daidaita suratu taha aya ta 5 wannan yana daga cikin ayoyi adalla ala isbati sifati tana daga cikin ayoyin da suke nuni zuwa ga tabbatar da sifofi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar wa kansa irin wa'annan sifofin na istiwa'i da sauransu wannan ɗaya ce daga cikin ayoyi guda 7 wanda suke tabbatar wa Allah wannan sifa ta istiwa'i ayoyi ne guda 7 a cikin alqur'ani wanda suka zo da irin wannan siga akwai wannan ta cikin ita wannan da malai ya kawo a suratul taha ne aya ta 5 ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa akwai ta cikin suratul furqan aya ta 59 summa istawa 'ala al-arshi ar-rahmanu zuwa karshe sannan akwai wata zo a suratul a'raf aya ta 54 summa istawa 'ala al-arshi yawa summa istawa 'ala al-arshi ta zo a suratul a'raf haka kuma ta zo a suratul yunus aya ta 3 haka kuma ta zo a suratul ra'd aya ta 2 ta zo a suratul sajada aya ta 4 ta zo a suratul hadid aya ta 4 duk a ciki Allah yana ambaton cewa ya daidaita akan al-arshi summa istawa 'ala al-arshi ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa dukkanin wa'annan ayoyin guda 7 suna tabbatar da istiwa'in ubangiji akan al-arshin sa idan aka ce al-arshi suka ce shine rufin da ya rufe halittu gaba daya shine saqful makhluqat shine rufin da ya rufe dukkanin halittu duk wani abin da Allah ya halitta to al-arshi yana burbushin sa yana saman sa kamar shine rufin duk wani halitta na ubangiji sannan kuma shine a'zamul makhluqat al-arshi shine mafi girman halittun ubangiji duk halittun da Allah yayi babu halittan da yake al-arshi girma dan haka in an danganta sauran halittu da al-arshi zaka samu kanana ne kware shine mafi girma shi yasa Allah ya ce wasi'a kursiyuhu as-samawati wal-ard kursiyun sayayil wace sammai da kasai suratul baqara aya ta 255 shi kuma al-kursiyu ba shine al-arshi ba al-kursiyu ba shine al-arshi ba shi kursiyun sifan sa yazo a hadisi cewa in an danganta shi da al-arshi to kamar ka dauki zobe ne ka jefa shi a dokar daji shi kursi su sammai sama ta ɗayan ka jefa ta a cikin ta biyu kamar ka jefa zobe a cikin daji haka ta biyu in ka jefa ta a cikin ta uku har a kai ta 7 ita ma ta 7 in ka jefa ta akan an ka dora ta akan kursi kamar ka jefa zobe a daji to shi kursi in ka dauke shi ka dora akan al'arshi shi ma kuma kamar ka jefa taro a cikin daji ka jefa zobe a cikin daji wanda ya tabbata a hadisi hadisin Abu Nu'aym ya fitar da shi a cikin Al-Ilya Bayhaqi ya fitar da shi a cikin Al-Asma wa Sifat Ibn Abi Shayba shi ma ya fitar da shi shi ma Ibn Abi Shayba ya fitar da shi da sauran dai malamai da yawa wanda hadisi ne malamai sun inganta shi shi kuma Al-Kursi din ya yalwaci sammai da kasai kamar da muka yi bayani amma duk da haka in ka danganta shi zuwa ga al'arshi kamar zobe ne a cikin daji to in ka dauki zobe ka jefa shi a daji me zai tare ba abin da zai tare kaga kankani ne kwarai shi kursi in an danganta shi da me da al'arshi kenan shi al'arshi wani halitta ne mai girma kuma shi ne wanda yake mafi daukaka a cikin halittu shi ne yake sama da dukkanin halittu sannan karkashin sa aljannan firdaus ne shine rufin aljannan firdaus kun gane domin aljannan firdaus kuma da yau a hadisi saqfuha arshur rahman rufin ta shine al'arshin Allah mai rahama to wannan shine siffofin al'arshi wanda Allah wanda yazo ya tabbata a qur'ani da kuma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lafazin al'arsh a lugar larabci shine as-sarir shine gado ma'anansa a lugar larabci gado ga irin gadon da sarki yake zaunawa a kansa shi ake cewa al'arsh ba kowane gado ba irin banda irin gadanka gado irin na sarauta irin wanda sarki yake zama a kansa amma al'arshin ubangiji shi ba a suwaranta yanda yake kun gane wannan tunda ba wanda ya taba ganin sa sannan ba a khayyala shi a ce ga yanda yake ba a iya khayyala girman sa ko fadin sa ka ce ga iya fadin sa metri kaza ne ko ga iya girman sa Allah subhanahu wataala ya ambace shi su a wuri da dama a cikin alqur'ani a ayoyi da dama shi al'arshin kuma duk inda ya kawo shi sai ya sifata shi da girma kamar a suratu tauba yace al'arshul azim ya ambace shi da al'arshul azim a cikin suratu tauba aya ta 129 a cikin suratul mu'minun aya ta 116 ya kira shi al'arshul karim a cikin suratul buruj aya ta 15 ya kira shi zul arshil majid to wannan yana nuni zuwa ga girman wannan halitta wanda shine al'arsh nas ina fata an fahimci menene al'arsh a yanzu yanda alqur'ani shi da kanshi ya fassara mana menene al'arsh manzo Allah kuma ya mana bayanin menene al'arsh kuma mun san me ma'anan al'arsh a lugar larabci shine gadan sarauta to sai mu tafi zuwa ma'anan istiwa'i lafazin al-istiwa ma'anansa kamar yanda salaf suka fassara shi shine al-ulu da kuma al-istiqrar da kuma as-su'ud da kuma al-irtifa wannan shine ma'ana guda hudu da salaf suka bawa kalmar al-istiwa ulu shine daukaka al-istiqrar shine tabbata su'ud shine hawhawa irtifa kuma shine daukaka sama wannan ita ce ma'ana guda hudu da salaf suka ba kalmar al-istiwa ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullah ya ambaci wannan a cikin nuniya yake cewa falahum ibaratun alayha arba'un qad hussilat lil faris at-ta'ani wa hiya istaqarra wa qad ala wa kadhar tafa alladhi ma fihi min nukrani وكذاك قد سئد الذي هو رابع وابو عبيده صاحب الشيباني يقال هذا القول في تفسيره اجرى من الجهمي بالقران اتكوا ان بيت تكا غدا حدو يكاو اقوال السلف جمدا معنى الاستواء يتي فلهم عبارات عليها اربع سنا ده عبارات غدا حدو اكن معنى الاستواء اكن معنى استواء قد حصلت للفارس الطعاني yace wahiya istaqarra ma'anunu wannan ibarorin abinda ake ni wato abinda salaf suka ambaci wato wannan ibarorin guda hudu da salaf suka ambata game da kalmar istiwa na farko akwai istaqarra shine ya tabbata mutum ya tabbata kamar tabbata akan abu in kai ne ka tabbata akan wani abu ka zauna kuka ko akan abun hawa ko wani abu irin wannan shine istaqarra ya tabbata akan abu wa qad ala kuma hakika ya daukaka kaga abin nan ibara ta bi shine al'ulu wa kaza irtafa haka kuma irtafa shine ma ya daukaka sama an gane ko allazi ma fihi min nukrani yace wa kaza qad sa'ida haka kuma hakika ya hauhawa shine sa'ida ya hauhawa sama allazi huwa rabi'un wanda wannan shine ibara ta hudu kaga abuwa guda hudu ko guda hudu istaqarra ala irtafa sa'ida yace wa abu ubaida sahibu shaybani yaqtaru hadha alqawl fi tafsirihi abu ubaida almajirin ash-shaybani ya zabi wannan kauli a tafsirin sa kauli na karshe kenan yace adra min al-jahmi bil-qur'an kaga yafi bajahami sanin al-qur'an jahama wasu ne wanda suke fassara shi da istaula ko wani abu da ya kama da wannan to wannan shine tafsirori na salaf dangance da kalmar istiwa'i shine tafsirin da suka ba wannan kalma ta istawa ala al-arsh ar-rahmanu ala al-arsh istawa an gane wannan kuma kullum muna cewa al-khairu kullu al-khairi fi ittiba'i ma salaf al-khairi dukkanin al-khairi yana cikin bin wanda suka gabata magabata wash-sharru kullu sharri fi ittiba'i man khalaf sharri dukkanin sharri to yana cikin bibiyar yan baya da suka biyo baya mun gane wannan mu kiyaye da kyau akwai inda nake so in kai mu dan naji wani professor na bid'a ya fito yana fadar wani wasu kalmomi wanda salaf musu san su ba shi yasa nake muku wannan shimfidar dan kafin in kawo maganar shi su ahlul dalal kafin shi wannan professor an yi wasu ahlul dalal din wanda suka gabace shi wanda shi yanzu yake kokarin koyi da su su ne suke kokarin fassara kalmar al-istiwa bil isti'la shine isti'la'i shine ka mamaye abu ya zama karkashin ka ka mamaye shi suna cewa istawa ala al-arshi yani istawla alayhi ma'ana ya mamaye al-arshi to wannan tafsirin bai da fuska a lugar larabci ko guda ko fuska guda ɗaya bai da ita ka fassara istawa da istawla an san ana fassara istawa da istaqarra ana fassara shi da irtafa ana fassara shi da sa'ida ana fassara shi da ala da adada al'ulu amma a fassara istawa da istaula wannan bai da fuska a larabci sannan kuma tafsiri ne wanda ba sananne ba a wajen larabawa hatta larabawa ba su san da wannan fassaran ba a fassara istawa da istaula sai dai baiti guda daya da ake dangantawa zuwa ga al-aqtal baitin da yake cewa qad istawa bishrin ala al-iraqi min ghairi sayfin wala damin mihraqi yake fadar aka nakalto yana fadar wannan baitin qad istawa bishrin ala al-iraqi min ghairi sayfin wala damin mihraqi wai hakika bishr ya mamaye iraqi ta zama karkashin mulkin sa qad istawa kaga istawa bishrin ala iraqi wato bishir ya mamaye kasar garin iraki min gairi saifin ba tare da takobi ba wala damin mihraqi ba tare da jini da aka zubar ba to sai suka ce to kaga nan ai a larabci gashi ga wani balarabe aqtal yana daga cikin mawaka ya kira istawa da me da istaula tunda nan istawa ma'anarsa istaula ya mamaye iraki ta dawo karkashin mulkin sa to shi wannan al-aqtal din da nasari ne ba musulmi bane ina bazan fahimta ba a yin hujja da maganar sa na dai kenan domin nasara ahlud dalal ne batattun mutane ne ba a hujja da maganar su amma duk da haka wannan baitin bai tabbata daga aqtal ba kirkirawa akai aka jingina masa domin in ka dauko diwanin sa ka bincika daga farko har karshe babu wannan baitin an gane ba wannan baitin danganta shi zuwa ga aqtal kawai wasu yan bid'a ne suka kirkira suka jingina masa saboda su cimma manufarsu don haka dai a lugar larabci babu inda aka fassara istawa da isti'la abadan a fassara kalmar al-istiwa bil isti'la wannan tafsiri ne muhdas sabon tafsiri da aka kirkire shi bayan zuwan ahlul kalami jahamawa da mu'tazilawa da asha'irawa su ne zaka ji suna tallata wannan tafsirin cewa istawa bi ma'ana istaula wannan baitin kuma baiti ne da aka kirkire shi baiti ne na ƙarya da aka jingina shi zuwa ga yaran larabci babu shi a cikin yaran larabci wannan tanahiya ta farko kenan mu fahimta da kyau baitin ma bai tabbata zuwa ga akhtal ba kuma akhtal din umma ya tabbata kirista ne ba hujja da maganarsa sannan in mun kalli nahiya ta biyu wanda ya fassara istawa da istaula wannan zai zama lazimta masa wani lazimi wanda yake batil cewa in ka fassara istawa da istaula cewa istawa ala al-arsh ma'anarsa istaula ala al-arsh wannan ya nuna cewa kenan al-arshi a karon farko ba na Allah bane daga baya ne sai ya mamaye shi ya zama nashi shine ma'anar istaula kun gane wannan baitin ma in ka fassara shi ma'anar da zai baka kenan bishir da'iraki ba karkashin sa take ba daga baya yazo ya mamaye ta zama karkashin mulkin sa ba tare da takobi ba tare da ya zubar da jini ba kenan kalmar istaula shine abinda da ba karkashin ka yake ba da ba mallakar ka bane sai ka zo kai amfani da karfi da rinjayi da karfi da abin nan ka kwace shi ka mamaye shi ya zama mallakar ka to zamu fassara shi da wannan mu ce da al-arshi ba na Allah bane ba karkashin Allah yake ba ba mallakar sa bane daga baya ne ya mamaye shi daga mai shi ya zama nashi wannan fassara ce ta kafirci in ka fassara shi da wannan kaga wannan akwai wani lazimi ma wanda zai lazimta maka wani lazim wanda yake abin nan ne kafirci ce Allah ya mamaye al-arshi kenan da ba nashi bane daga baya ya mamaye shi jinginawa Allah wannan kafirci wannan hanya na gaba kenan sannan da a ce za a fassara al-istiwa da al-isti'la to sai ya zama mamayewar da za ta takaita akan al-arshi kadai ba kenan Allah sai ya zama mustawlin ne ala kulli makhluqat to me yasa za a khassasa ga al-arshi sai a ce to Allah ya mamaye dukkanin halittu gaba daya ba al-arshi kadai ba me amfanin a kebe al-arshi da mamayewa banda sauran halittu nan ma kaga wani ilzami ne anan shi yasa shaykhul islam yayi raddi akan wannan tafsiri ta fuskoki har guda 20 in ka je ka duba majmu'ul fatawa zaka ga ya kawo wannan fuska daidai da har guda 20 yayi raddi akan fassara kalmar istawa da istaula sannan kuma wannan kalma ta istiwa'i ta zo a ayoyi guda 7 wanda muka ishara kowanne ya zo da lafazin istawa summa istawa ala al-arsh summa istawa ala al-arsh ko kuma ar-rahman ala al-arsh istawa ko da wannan lafazin ko da wannan summa istawa ala al-arsh ko kuma ar-rahman ala al-arsh istawa duk zaka ga ayoyin guda 7 haka suka zo babu wanda ta zo da lafazin istaula balantana a ce to zamu fassara wani sashi na al-qur'ani da wani sashi bisa ga ka'ida ta al-qur'ani yufassiru ba'dahu ba'da al-qur'ani sashin sai yana fassara sashi to inda mun samu wani guri inda Allah yace ar-rahmanu 'alal arshi istawla ko da guri ɗaya ne to da sai mu fassara wa'innan da wancan mace zamu fassara abatu muhkam zamu dora wato mutashabih akan muhkam zamu dawo da mutashabih zuwa ga muhkam ya fassara mana shi amma duk lafazin gaba ɗayan su duk inda suka zo sun zo da wannan lafazin guda ɗaya istawa babu inda ya zo da istaula wannan sai nuni zuwa ga cewa duka ma'ana ɗaya suke bayarwa ma'anar kuma ita ce al-ulu wal-irtifa shine ɗaukaka Allah ya ɗaukaka akan al-arshi ko kuma ya daidaita da ma'anar istaqarra kenan ya daidaita akan al-arshi to idan muka koma tafsirin wancan professor na Najeriya wani professor ne dan Tijaniya wanda mun san shi da Ibrahim Makari kwanan nan naga wani bidiyon shi yana yawo ban sani ko tsohon bidiyo ne aka yanko ake yada ko kuma kwanan nan yayi tafsirin amma ban sani ba na dai ji bidiyon yau ma nayi ta neman shi in sake sauraron shi nayi ta neman shi ban same shi ba amma a yadda na ji a lokacin da na saurare shi ya kai sati ɗaya ko sama da haka da ya gabata yana fassara istiwa'in ubangiji akan al-arshi da ma'anar kammala halitta shi ce shi yasa ai kake ganin bayan an ambaci sammai da ƙasai الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرش كنا الله وني هل جسم مي دك السي الله جيني وني هل جسم مي دك السي في ستة أيام أتجن كوانا كي شدا ثم استوى على الأرش سنن سيكمل حال الترسى معنى وني استوى أنا نفهم كمل هو سيفاركه آيوي فلما بلغ أشده واستوى سيكي كوكرم فسر كنا مداو مكلي shi al-arshi mai ake nufi da shi ya fassara ma'anan al-arshin daidai amma da yazo kalmar istawa din sai ta fassara ta da abin da ba shine ba cewa ai Allah ya sifata wani daga cikin annaba annabi Musa ne balamma balagha ashuddahu wastawa lokacin da ya kai matukar karfin sa wastawa kuma ya daidaita mustawa ma'ana ya cika ya samu kamala ta halitta atina hukman wa ilma sai muka bashi annabta muka bashi ilimi kenan kalmar istawa ana sai dauko waccan ayar da take magana akan waccan annabin lokacin da ya samu kamala tunda mutum yake shekara 40 ko irin wannan yakan samu kamala ta halitta da kamala ta hankali to sai ya fassara istarahmanu ala al-arsh istawa istawa din da ma'anan kammala halitta kenan shi al-arsh shine ya samar da kamala ta halittar ubangiji kun fahimta har ma yake kawo wasu misalan sa cewa Allah ya ce ya halicci sammai da ƙasa a cikin kwanakai guda 6 to kwana guda ɗayan da ya saura ina yayi yace ba wanda tunanin sa ya kawo kan wannan kinan kwana guda ɗayan a cikin sa ne Allah ya halicci al-arshi kinan ya halicci sammai da ƙasa a cikin kwanakai guda 6 yace saboda hikimar ubangiji yace zaka ga ƙasa ita ce mafi sauki wajen halitta sai Allah ya halicce ta cikin kwana 4 sama ita ce tafi ƙasa girma tafi ta yawa dan su sammai guda 7 ne sai Allah ya halicce su a cikin kwana kai guda 2 shi kuma al-arshi wanda duk yafi su girma sai Allah ya halicce shi a cikin kwana 1 dan ya nuna maka cewa waccan da ake cikin kwana 4 ba wai wato wahalar ba wai wahalan ta bane yasa har aka kai kwana 4 shi yasa wanda ya fita wahalan sai aka yi shi cikin kwana 2 shine sammai abin da ya fi sannan wahala girma wanda shine al-arshi sai aka yi shi cikin kwana 1 kenan kwana 7 na sati sun kare kwana 4 aka halici ƙasa kwana 2 aka halici sammai kwana 1 shine aka kammala halitta shine sumastawa al-arshi yace shi yasa duk inda ayar ta zo sai kaga an fara ambaton halittar sammai da ƙasai sannan sai a kawo maganan sun mastawa alal arshi kenan istawa anan yana nufin kammalawa kammala halitta gaba daya kun gane shi bar alhali cewa wannan kwana guda ɗin ina yayi hankalin mutane bai kai gare shi ba kenan shi duk salaf basu hango wannan kwana ɗin ba shine ya hango shi alhali salaf sun fassara wannan kwana ɗin cewa yahudawa sun ce suna hutu ne a ranar asabar saboda ranar ne Allah ya halitta ya fara halitta ranar lahadi ya kare ranar juma'a sai ya tsaya ya huta a ranar asabar shi yasa su ma suke hutu a ranar asabar sai Allah ya maida musu martani yace mun halicci sammai da ƙasa a cikin kwanakai guda 6 kuma masana min lughub dan akta martani ne Allah yake maida wa yahudawa cewa ba gajiya ce ta same mu ba da ya sa maka huta a rana ta 7 din kaga shi sai ce hankalin mutane bai kai ga rana ta 7 din duk salaf sun tafi akan warna rana ta 7 Allah bai wato wato wannan rana ta 7 din rana ce wanda Allah bai halicci komai a cikin ta ba da ta zagayo an yi halitta ne cikin wannan kwanaki guda 6 ranan asabar suka ce sai Allah ya tsaya ya huta to shi yasa suke hutawa sai Allah ya maida musu martani cewa ba gajiya bace ta ba ma masana min lo ba gajiya muka yi amma shi sai ya fassara ai wannan rana ta 7 din a rannan ne Allah ya halicci al-arshi ko a ina ya samu wannan magabatan mu kuma suna cewa iyyaka summa iyyaka anta qula qawlan laysa laka alayhi salah ka shaidin ka faɗi wani magana wanda baka da wani magabaci akai to wane ne magabacin ka kai makari wane ne magabacin ka akan cewa wannan rana ta 7 al-arshi Allah ya halitta na farko ba wani magabaci daga cikin salaf da ya fassara da wannan hatta jahamawa ba su fassara da wannan ba sun fassara shi ne da istaula hatta jahamawa ba su fassara istawa cewa istawa din nan ana nufin kammalawa kammala halitta domin in sun faɗi haka sun san akwai dalilai ingantattu da za su saba musu shi yasa musu yadda sun faɗi haka ba dan suna faɗar haka sun san za a maida musu martani amma da yake shi jahilai ne a gaban sa ya tara yana ganin duk abin da ya faɗa za su sallama shi yasa yake ta faɗa kuma duk abin da ya faɗa ba inda ya kawo maganar wani magabaci ke wani cikin magabata ko ya kawo hadisi ko ka sai dai kawai larabci ne yake kokari inda an je larabci ne zai karanta to sai ya auna wannan istawa din a larabci tana da ma'ana kaza da kaza da kaza sai ya dauke ta sai ya dora ta akan ma'anar da shi ta dace da aqidansa ta ash'ariyanci aqida ta tawili sai ya dora ta da wannan ma'anar da ta dace shi kuma mutashabih idan yazo kalma idan ta zo tana daukan ma'anoni da yawa ina ake kuma a warware matsalar a kuma zuwa ga magabata ya suka fassara to ga ibnu al-qayyim ya kawo mana tafsirin magabata guda hudu wanda duk sun dace da larabci duk larabawa suna fassara ta da wannan sannan idan yace Allah ya fara halittar kasai a cikin kwana hudu sannan ya halicci sammai a kwana biyu sannan ya kammala halittar al-arshi a cikin kwana daya to wannan akwai nusus da suke saba ma wannan akwai nassoshin da suke nuna al-arshi shi Allah ya fara halitta shi kuma sai ya nuna ne shi Allah ya halitta daga ƙarshe da shi ya kammala halittarsa shi kuma dalilai ingantattu sun tabbatar da cewa al-arshi Allah ya fara halitta hadisi ya tabbata a Bukhari hadisi Imran bin Husayn ya zo da lamba ta 7418 lokacin da mutanen Yemen suka zo suna tambayar manzon Allah game da menene farkon al'amari sai manzon Allah yace kana Allahu wa lam yakun shay'un qablahu wa kana arshuhu 'alal ma thumma khalaqa as-samawati wal ard zuwa karshen hadisi dogon hadisi ne na dauko mahallu shahid ne kawai sai manzon Allah ya ba su amsa yace kana Allahu wa lam yakun shay'un Allah ya kasance ba tare da komai ya kasance ba kafin sa wa kana arshuhu 'alal ma kuma ya kasance al'arshin sa yana kan ruwa thumma ala summa tufidu at-tartib wa at-tarahi sannan sai Allah ya halici as-samawat wal ard ya halici sannan da kasai al-hadis zuwa karshen hadisin wannan hadisin ne yake nuna wa me aka fara halitta al-arshi sannan sammai da kasai haka akwai riwayar muslim hadisin Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma hadisi ba lamba 2653 wanda Abdullah ibn Amr yake cewa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kataballahu maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal-arda bi 50,000 sana qala wa arshuhu 'alal ma ki naji manzon Allah yana cewa Allah ya halicci maqadir al-khalaiq abubuwa na kaddaran halittu qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sana kafin ya halicci sammai da kasai da shekaru 50,000 aka rubuta komai na kaddarorin halitta yanda zai gudana sai ce qala wa arshuhu alal ma alhali al-arshin sa yana karwa a lokacin al-arshin sa yana karwa hadisin yana muslim shi ma hadisin menene a ciki yana nuna al-arshi shi aka fara halitta an gane kafin ma a rubuta abubuwa da za su faru kafin ma abubuwa na maqadirul khalaiq da za a halitta daga baya al-arshi shi aka fara halitta wato wa kana arshuhu alal ma sannan aka rubuta kaddarorin komai sai bayan shekaru 50,000 sannan aka halicci sammai da kasa da sannan aka halicci abin da yake cikin su kun gane wannan to wannan dalilai kaga dalilai ne Bukhari da wannan a Muslim hadisai ne ingantattu wanda suke nuna al-arshi shine farkon halitta ko shine mafi girman halitta amma shi da yazo sai yake cewa a'a shi Allah ya kammala halittarsa da shi shine ma'anar su mastawa ala al-arsh wannan tafsirin baka da magabaci akan sa makari sannan kuma ya ci karo da abinda magabata suka tafi akan sa da maganan kammalawa ba su fassara shi da maganan kammalawa ba inda suke ake fassara shi da maganan kammalawa ba yayin ta'addi da ala zan zo da wannan maganan nan gaba kadan in har za a fassara shi da maganan kammalawa to ba za a kawo kalmar ala ba dan Allah ya ce walamma balagha ashuddahu wastawa to anan ne kalmar istawa ta zo da ma'anan cikar kamala ta halitta walamma balagha ashuddahu wastawa ba a ce wastawa ala kaza ba to kaga anan ba za ka dauko wannan ba ka zo ka ce kuma ka fassara da kalmar ar-rahman ala al-arsh istawa kace ka fassara shi da kalmar istawa to ita aladin ya zakai da ita su mastawa alal arshi ya saba ma ka'idar tarkibin ma fassaran da ta ci karo da larabci da yake takama ya karanta dan haka dai kalmar istiwa'i wadancan tafsire guda hudu sune salaf suka fassara ta da su in gane wannan dan haka yana nufin daukakar ubangiji akan al-arshi ko daidaituwar ubangiji akan al-arshin sa shine ma'anar ar-rahmanu ala al-arshi istawa sannan wannan sifa ta istiwa'i tana daga cikin sifatul af'al tana daga cikin siffofi ku kiyaye wannan gaba ce mai muhimmanci nake tattaunawa akan ta wannan sifa ta istiwa'i tana daga cikin sifatul af'al shi yasa Allah yayi adafinta akan as-samawati wal ard akan halittar samai da kasai yace thumma stawa ala al-arsh sai ya adafinta da thumma ya adafin wannan sifar da sin da thumma dan a nuna sifa ce ta aiki khalaqa Allahu abanna khalaqa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa ala al-arsh dan a nuna tana daga cikin sifa ta aiki su kuma sifatul fi'liyah sifofi ne da Allah yake sifatuwa da su a lokacin da yaso yanda yaso dan haka sifa ta istiwa'i tana daga cikin sifatul fi'liya sannan kuma tana zama daga cikin sifatul zatiya tana zama daga cikin sifatul fi'liya allati yaf'aluha Allahu azza wa jalla mata sha'a wa idha sha'a irin sifar da Allah yake aikatawa sifatul fi'liya sifofi na aiki wanda Allah yake aikatawa mata sha'a a lokacin da yaso wa idha sha'a kuma idan yaso tana daga cikin wa'annan sannan kuma tana zama daga cikin sifatu zatiya saboda a lokacin da Allah ya daidaita akan al-arshi to kuma yana nan daidaitaccen sa akan al-arshi daga lokacin da ya daidaita to daga nan kuma yana nan daidaitaccen sa akan al-arshi sai ta zama kuma sifatul fi'liya saboda an yi adafinta akan khalqis samawati wal ard ya halici samai da kasai sannan an yi adafi da summa wani yana da daidaiton ya biyo bayan halittar samai da kasai shi daidaiton ba halittar al-arshin bane ya biyo bayan halittar samai da kasai a daidaiton ne akan al-arshin ya biyo bayan halittar samai da kasai kenan sifa ce fi'liya kamar yadda yake dariya a lokacin da yaso wanda yake abin nan yake hushi a lokacin da yaso kamar yanda yake mamaki duk sai cikin sifatul fi'liya ita ma wannan tana daga ciki sannan daga lokacin da ya daidaita kuma yana nan daidaita kan shi akan al-arshi wannan dangance da abin da ya shafi istiwa'i kenan sannan kalmar uluwi da aka ce alal arshi kalmar ala wanda tana nuna menene uluwi wannan ita kuma sifa ce ta zati uluwin ubangiji sifa ce ta zati domin shi Allah la yanfakku la yazalu Allahu fil uluwi subhanahu wa ta'ala Allah baya gushewa bai gushe ba kuma baya gushewa yana ina yana madaukaki akan halittarsa shi istiwa'i sifa ce ta aiki yaf'alu subhanahu wa ta'ala ma kasha'a amma ita sifa ta uluwi ta al-ulu daukaka sifa ce ta zati wadda take tabbatacciya sifa ce ta zati shi Allah bai gushe ba kuma ba zai gushe ba yana madaukaki akan halittarsa ahlus sunna wal jama'a sun yi imani da daidaituwar ubangiji akan al-arshin sa sun yi imani da wannan domin su sun fahimta a cikin lugar larabci haka kuma a cikin lugar na al-qur'ani abinda al-qur'ani yake karantarwa kalmar istiwa tana zuwa da wasu ma'anoni ne duba da abinda ta yi ta'addi da shi kamar da shi matsarin ya dauko irin wa'annan yana kawowa kalmar istiwa'i ma'ananta yana fitowa ne duba da abin da kai ta'addi da shi da Allah ya zo yana magana akan annabi Musa yace walamma balagha ashuddahu wastawa a suratul qasas aya ta 14 nan ma'anansa al-kamal wat-tamam to wannan shi ya dauka matsarin sai ya fassara ar-rahmanu ala al-arshi istawa da wannan ba magabacin da yayi wannan amma nan kaga ai ba ai maganan ala ba walamma balagha ashuddahu wastawa kuma ya daidaita ma'ana ya samu kamala da kuma cikar halitta atainahu hukman wa ilma to wannan da a irin wannan siyakin idan wannan kalmar ta idan kalmar istiwa'i tazo ana fassara shi da al-kamal wat-tamam idan kuma tayi ta'addi da ila kamar da Allah ya ce istawa ila samai summa istawa ila samai fasawahunna sab'a samawat a suratul baqara aya ta 29 sai da ma'anan sa al-qasd ma'anan sa nufi sannan sai nufaci sama sai nufi sama saboda tayi ta'addi da me da ila anan summa istawa ila samai idan kuma tayi ta'addi da wawun sai da ma'anan sa al-musawat daidaito kakan ce istawa al-ma'u wal khashabatu da ruwa da katakon sun zamo daidai wa daida kenan tasawaya su biyun sun daidaice sun zamo daidai daidai ba wanda yafi wani tudu lokacin istawa fulanun wa fulanun sai ka sa wawun istawa fulanun wa fulanun sai da ma'anan sa tasawaya su biyun sun yi daidai da juna kun gane a wannan siyakin zaka fassara ta da daidaito saboda ta yi ta'addi da wawun ne istawa fulanun wa fulanun amma idan ta yi ta'addi da ala to ma'anan ta al-irtifa wal-ulu kun gane wal-istiqrar kamar yadda abin nan kamar da muke bayani a baya was-su'ud kamar yadda wannan ma'anar ta zo a cikin fadin Allah ta'ala wa ja'ala lakum min al-fulki wal an'ami ma tarkabun litastawu ala zuhurihi suratul zukhruf aya ta 12 zuwa ta 13 yace wa ja'ala lakum min al-fulki wal an'ami ma tarkabun kuma Allah ya sanya muku daga jiragen ruwa da dabbobi na ni'ima ma tarkabuna abinda kuke hawa litastawu sai ya ta'addi da ni da ala litastawu ala zuhurihi domin ku daidaita akan bayansa akan bayayyakin su me ma'anar sa nan ai li tarfa'u alaiha domin ku daukaka akan su wa tastaqirru ala zuhuril fulk ku kuma tabbata akan gadan bayan jiragen wa zuhuril an'am da kuma gadan bayan dabbobin me yasa zamu fassara ta da daukaka anan da daidaita akan jirgin ruwa ko daidaita akan dabba litastawu ala zuhurihim saboda ta yi ta'addi da ala domin ku daidaita akan gadan bayansu kenan ala anan tana da ma'anan daidaito akan abu da ɗaukaka akan abu to anan da Allah ya ce sun mastawa alal arshi da me ta yi ta'addi da ala ne sai da ma'anan ta irtafa wa ala wa sa'ida subhanahu wa ta'ala sai ya ɗaukaka akan al'arshi wannan shine ma'anan da zaka bata a larabci idan ka tabbatar da wannan ma'anar to ka tafi tare da magabata ka tafi da as-salafus salih sannan in ka zo aka tambaye ka ya daidaita ba zaka bada kaifiya ba tunda baka san kaifiyar ba sai ka ce al-kayfu majhul kaifiyar yaya daidaiton ubangiji yake wannan abu ne jahiltacce amma mun san daidaito ne wanda ya dace da girmansa ba irin hauhawa da halitta yake yi daga ƙasa zuwa sama ba ya hau kan abu ba irin ɗaukaka da halitta yake yi akan wani halitta ba irin daidaito da halitta yake yi akan wani halitta ba akwai bambanci tsakanin istiwa'in halitta da kuma istiwa'in ubangiji wannan shine abin da muka tabbatar da shi karkashin fadin sa laysa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir halitta yana daidaita a ce halitta ya daidaita litastawu ala zuhurihi litastawu ala zuhurihi halitta yana daidaita akan gadon bayan dabba ko ya daidaita akan gado ko ya daidaita akan jirgi ko akan mota ko akan machine wannan daidaito ne irin na halitta amma na ubangiji yaya yake alkaifu majhulun wal imanu bihi wajibun wasu'alu anhu bid'a wannan shine abin da magabata suka bar mu akai to da wannan naso in takaita daga kan wannan mu dauki watakila sifa ta gaba a matsayin martani ga waccan magana da kuma yi wa mutane bayani akan maganganun magabata in dai har zaka bar maganganun magabata ka zo ka ce da kwakwalwarka da tunaninka zaka yi fassar qur'ani to zaka yi ta girbutu ne karshe a lazumta maka wani abin da zai zama kafirci a gare ka kamar yadda muka yi bayani a baya Allah ya kare mu yace wa qawluhu ta'ala da kuma fadin sa ta'ala a amintum man fis sama'i shin kun amince wanda yake sama suratul mulk aya ta 16 a amintum man fis sama'i cikon ayar an yasifa bikum al ardu fa idha hiya tamur am amintum man fis sama'i an yursila alaykum hasiba fa sata'lamuna kayfa nadhir shin kun amince wanda yake sama ya shafe kasa game da ku sai ga kasar tana rawa ko kuma kun amince wanda yake sama ya aiko muku da tsakuwa iska na tsakuwa ki da sannu za ku san yaya gargadin ubangiji yake ki da sannu za ku san yaya gargadi na yake to nan as-sama da aka ce amintum man fis sama'i abinda ake nufi da ita ana nufin kalmar as-sama da larabci tana nufin al-ulu abinda yake duk abinda yake ya daukaka akan ka to zaka iya kiran shi sama ku gane kenan abinda ake nufi da fis sama a amintum man fis sama ai wanda yake ya daukaka a sama anan sai ta kasance fi zaka fassara ta da ma'anar ala kamar da salaf suka fassara kamar ibn abdul bar da sauransu duk sun ambaci wannan sai ka ce zaka fassara fi da ma'anar ila fis sama'i yani fil ulu amintum man fis sama sun kun amince wanda yake madaukaki a sama ma'ana fil ulumi sai ka fassara fi din anan ala zahiri ha zaka fassara ta in ka fassara sama ana nufin abin da yake samanka burbushinka ka fassara as-sama da al-ulu ku zaka bar fi din akan zahirinta kuma da ibn taymiya yake cewa yace zaman fi din ala zahiri ha take ana ta tufidu zarfiyya Allah subhanahu wa ta'ala yana sama amma idan ana nufin sama daga cikin ginannun sammai din nan guda bakwai in kace sama ko kuma anan da aka kira as-sama man fis sama ana nufin wanda yake sama ginannun sammai din nan guda bakwai wanda suke tibaqan wata kan wata alam taro kayfa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa sai ta zama as-sama anan ma'ananta ala as-sama'i fi sai ka fassara fi din da ma'anan ala a amintum man ala as-sama'i kenan wanda yake burbushin sama wanda yake kan sama domin fi din tana zuwa da ma'anan ala a larabci larabci ya yadda da wannan ba tawili bane ina fatan fahimta larabci ya yadda da ala ta zo da ma'anan fi ta zo da ma'anan ala a larabci wannan haka yake a larabci ba wai tawili akai ba ba tawili akai ba Allah ta'ala ce fasiru fil ardi ku yi tafiya fil ardi cikin karkashin kasa za mu yi tafiya فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين فسيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق وانا سورة النحل آية 30 رشيدة فسيروا في الأرض تعالى سكوت فيها أتيتين كذا أنا نفهم دام إيه تفيها تركشين كذا مئاكي لفي على الأرض شيني مفسر نسا فسيروا في الأرض كويت فيها أبان كذا كيما هكذا كفسر دهوسا بلاك تشتين كذا أبان كذا ذاك haka da fir'aun yake cewa masihirtan nan wala usallibannakum fi juzu'in nakhli lalle zan tsire ku fi juzu'in nakhli ma'anansa ala juzu'in nakhli zan tsire ku akan kututturen dabino domin ba kututturen dabinin bane zai rarake ya sa su a ciki tafassara fi da zarfiya idan kututturen dabinin ya sun shiga ciki cikin kututturen dabinin da yake nufi da fi ana ala a akan kututturan dabino zan tsire ku akan kututturan dabino kenan idan ana nufin as-sama ana nufin mujarradul ulu ana nufin kaw mujarradin daukaka idan Allah madaukaki ne to ala nan zaka fassara ta ala zahiriha ana fi nake son cewa fi zaka fassara ta ala zahiriha wanda yake cikin sama madaukaki wanda yake daukaki wanda yake madaukaki akan halittarsa amma in ana nufin sama wannan ginanniya ko ginannun sa mai dinnan guda bakwai to zaka fassara fi da ma'anar me ala ba wai ana nufin fis-sama'i Allah yana cikin sammai din ba ba haka ake nufi ba me yasa saboda su sammai din halitta ne wannan sammai guda bakwai din nan ginannu halitta ne Allah ne ya halicce su shi kuma Allah subhanahu wataala baya tattarewa a cikin wani abu daga cikin halittansa a cikin zatin Allah babu wani abu daga cikin halittansa da suke cikin zatinsa sannan ba wani abu na zatin Allah da yake cikin halittinsa shi Allah ba'inun ne min khalqihi subhanahu wataala arabe yake daga halittarsa baya cakude da su ba sa cikin sa baya cikin su kun gane arabe yake daga halittarsa kenan mu kiyaye da kyau man fis sama'i in zaka fassara as-sama kana nufin sama kana nufin ulu wanda yake madaukaki a halittarsa sai ka bar fi din nan akan ma'ananta na zarfiya wanda yake cikin sama wanda ke ya daukaka a sama in kuma kana nufin sammai ginannu guda bakwai din nan to sai ka fassara fi da ma'anar ala kamar yanda can za ka fassara fasiru fil ardi da ma'anan ala ku yi tafiya a ban kasa wanda shine abinda magabata suka tafi aka wani zai ce maka kai tawili dan naga wani dan bid'a cikin su yana zagi Ibn Taymiyyah kuma yayi wa Ibn Taymiyyah ƙarya da yazo yake cewa kaga in ka fassara ar-rahmanu ala al-arshi istawa wace Allah ya daidaita akan al-arshi to kazo ka fassara fadin Allah a amintum man fis sama'i kace shin kun amince wanda yake cikin sama yace Ibn Taymiyyah da yazo nan sai ya kira shi da suna munafiki kaza kaza ya zazzage shi yace sai ya kauce sai ya fassara fi da ma'ana ila da ma'ana ala sai ya fassara fi da ma'ana ala alal ibn taymiya ta yi a fi din nan in ka fassara da ulu barta a ma'ananta tana nan a ma'ananta na fi amma in ka fassara da sammai wannan guda bakwai ginannu to shine zaka fassara ta da ala ibn abdul bar shine wanda a cikin at-tamhid shine wanda ya fassara ala da ma'anan fi abin nan fi da ma'anan ala ibn abdul bar shine wanda yayin nan tafsiri ya fassara ila abin nan fi da ma'anan ala amma shi da yake ba abin nan bane ya dauka duka mutane jahilai yana zuwa kawai sai ya ce wa ibn taymiyyah da yazo daidai nan amintum man fis sama'i yace tilas sai ya fassara man fis sama'i da man ala sama'i yace kaga ai shikenan yayi tawili su da suka ce ba a tawili gashi nayi tawili alhali babu tawili ana babu tawili kai da kanka ba zaka ce man fis sama'i ko zaka fassara shi da abinnan man abinnan fasiru fil ardi cewa ku tafiya a cikin kasa ba ya daga ce a saman kasa to larabawa sun yarda kuma suna fassara fi da ma'ana ila a irin wayannan gurere to sai zama wannan raddi ne ga jahmawa da almu'attila da ahlut ta'wil wanda suke cewa inna Allah la yusafu bi annahu fil ulwi sai cewa Allah ba a sifata shi cewa yana sama ko yana bangaren sama ba a fassara shi cewa yana cikin duniya ko wajen duniya shi da suke cewa Allah baya ciki baya waje baya cikin duniya baya wajen duniya baya sama baya ƙasa baya dama baya hagu wannan ma'anansa babu shi kenan kace baya sama baya ƙasa baya ciki baya waje ba a fassara shi da jiha a ce yana sama in kace yana sama to ka ayyana shi a wata jiha kace yana jiha kaza dan haka suka ce ba a yin wannan halittu su ake ayyana su a ce halitta kaza yana jiha kaza wasu sai su ce Allah yana ko ina wasu kuma su ce baya ko ina suka yi tagir mutu wannan duk yana yin raddi gare su cewa Allah baya ciki baya cikin duniya baya wajen duniya ma'anarsa babu shi kenan haka kuma zai zama raddi ga hululiyya al-hululiyya masu mazhabar hululi wanda suke cewa Allah yana tattaruwa a cikin bayinsa su suke cewa Allah yana ko'ina yana cakuda a cikin ko'ina yana cikin duk inda kake suke cewa Allah yana cakuda da kai to su da ƴan mazhabar hululi daga cikin su akwai ƴan mazhabar ittihadi Allah yana sauka a cikin bayinsa su ba su zama Allah akwai masu mazhaba ta hululi duk wanda yake cewa Allah yana ko ina dan hululiya ne shi ma na akwai raddi gare su Allah baya cakuɗa da halittarsa ba cikin sammai suke ba cikin waɗannan sammai guda bakwai ba cikin su yake ba a ya ɗaukaka ne a saman su wannan duka magabata sun tafi akan wannan amma ahlul kalam da suka zo suke auna abubuwa da hankalinsu to shine suke wancan tawila shi wancan dan bid'a guda na nan Najeriya wani yaro dan bid'a wanda yake cewa ku ne kuke mai da Allah jiki kenan in kace Allah yana da hannaye kace Allah yana da fuska kace yana da kaza yana kaza kenan ka mai da Allah jiki wannan a tunaninka ne kai ne da kabari kokoloka ta nuna maka haka amma su lokacin da suke bawa Allah sifofin da ya bawa kansa ba sa khayyalawa cikin tunanin su Allah ga yadda yake ko ka khayyala to ba haka yake ba shikenan shine abin da malai ya faɗa a baya ko ma tunaninka ya nuna ga yadda to ba Allah ya fi karfin wannan ba haka yake ba laysa ka mislihi shay'u shi yasa Ibn Taymiyya yake cewa duk wani mai ta'tili da wani mai tawili to mai tashbihi dan sai ya shabbaha sannan ya kore idan ya kamanta Allah sai ga hakan bai dace ba sai ya dawo sai ya kore to inda tun farko bai kamanta ba to da ba zai buƙaci ya kore ba inda tun asali bai kamanta Allah da halitta ba bai tashbihi ba to ba zai buƙaci ya ta'tili ba ko ya tawili ba zai buƙaci wannan ba amma me ya janyo ya ta'tilin ko ya tawilin saboda ya yi tashbihi tashbihin da ya a karan farko shi ya janyo masa ya ta'tili da wanda ya ta'tilin ya kore sifofin ko shi ya janyo masa ya tawili ga wanda ya tawili amma in tun farko baka khayyala ba zaka da wani damuwa haka magabata suke sun san laysa ka mislihi shay'un to duk wanda ya bar wannan aqidar yana cikin bata duk wanda ya bar wannan aqida ta salaf ya kama wasu aqido na asha'ira maturidiyya da wane ne a kokarin su na tsarkake Allah har suke kuma kokarin kaskanta shi da kore shi cewa babu shi ma su kokarin su wai na tsarkake shi har ba suke kokarin kore shi gaba daya to ya shiga aqida ta bata da kuma inda za ta kai shi sai zuwa ga halaka Allah ya kare wannan gaba ta maganar Allah subhanahu wataala yana sababa ta kare ba kun gane wannan raddi da muka yi da sauransu ya cinye mana lokaci idan muka zo darasi mai zuwa za mu tashi wa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam rabbana allahu alladhi fis samai taqaddasa smuka nan hadisai ne zai kawo da suke nuna a inda manzo Allah yake sifata cewa Allah yana sama shi ma za mu zo da ƙarin bayani duk bayanin da muke yi ko muna dauko shi ne daga abinda magabata suka faɗa ba irin wanda za su dauko suna faɗa da abinda kansu ko kokolonsu take nuna musu ba muna fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya karɓa mana kurakure da muka yi Allah ya yafe mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh